أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سوسرارن مو دكلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatan rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana yayi kuma da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta yi aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-14-55 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Yau dai muna asabar ne 27 ga watan Rajab na shekara ta 1444 bayan jira Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 18 ga watan Fabrairu na shekara ta 2023. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shehi malami namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalle mu OON babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda ke bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin shirin ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo mu akan Allah bismillah
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in dan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a kusan kwana 11 da suka wuce 15 ga watan Rajab da muke ciki aka waye gari da wata babbar musiba wani babban bala'i ibtila'i da ya auka wa mutanen kasar Turkiya wato kudancin Turkiya da kuma arewacin Syria na wata girgizar kasa matsananciya da ta tafi da rayuka masu yawan gaske salwanta dukiyoyi da jigata mutane suka shiga cikin wani hali mai wahalar gaske wanda har yanzu ina suna ciki an waye gari an samu girgizar kasa wacce ake cewa ta kai matakin girgizar kasa 7.8 wanda wannan kuma mataki ne mai girman gaske ana magana cewa sama da shekara 100 ba ga irin wannan ba gidaje da dama suka rushe yawancin gidajen ma da suka rushe gidaje ne waɗanda suke wato gidajen benaye ne cikin gidaje ne a cikin gidaje an samu dubunnai sun kai ƙasa saboda haka aka samu mace-mace har zuwa jiya ana maganar cewa waɗanda suka rasa rayukansu a cikin wannan girgizar ƙasa sun haura 41 a waɗanda suka ji raunuka kamar wannan ba a magana wannan dubunnai ne masu yawan gaske banda asarar dukiya da har yanzu ba iya tantance adadinta ba a zuwa yanzu haka akwai gidaje kusan sama da 50,000 wanda suke tsaye kuma a kowane lokaci za su iya faduwa saboda haka mutanen da suke ciki gaba daya an fitar da su babu wani da yake zauna cikin waɗannan gidaje wanda suka kai wannan adadi mai yawan gaske mutane da dama miliyoyin mutane suna cikin wani hali na kakadukai ga tsananin sanyi da ake ciki a yanzu a yankin gashi babu gidajen da za a kwana babu wajen wanka babu wajen kama ruwa babu kyakkyawan wato babu abincin da za a ci abubuwa sun ƙara tsananta ƙwarai da gaske a wannan yankin saboda haka waɗannan ƙasashe suka yi shelar duniya aka musu taimako babu shakka wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah Ubangiji subhanahu wataala yakan jarraba bayin sa rusan da yaso yakan saukar da ibtila'in sa ga duk waɗanda yaso ya saukar musu da ibtila'i a kansu Allah subhanahu wataala ya karbi wasu daga cikin su su yi shahada mutanen ƙwarai daga cikin su Allah ya tashe su akan kyawawan niyoyin su Allah subhanahu wa ta'ala yana saukar da wannan domin ya santo wato jarrabawa ga bayansa ga wanda zai yi imani da kaddarar Allah zai yadda da cewa wannan hukunci ne daga Allah kuma Allah in yi hukunci ba mai iya cewa dan me wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab Allah yana hukunci babu mai cin gyaran sa a hukuncin sa. Allah yana da hikimomi cikin ayyukansa. Duka ayyukan Ubangiji Subhanahu wata'ala sun sifantu da hikima. Allah baya yin wani abu ba tare da wani dalili ba. Ubangiji yana yin abu da hikima. Allah ba azzalimin kowa bane. Wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid innallaha la yadhlimu an-nasa shay'an. Allah baya zalintar mutane. Kowane irin abu innallaha la yadhlimu mithqala dharra. Allah baya zalunci gurgudan kwayar komayya. Al'amuran Ubangiji duka cike suke da adalci. Wa tabbat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. Saboda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yana yin abubuwan sa ne saboda hikima. Yakan saukar da irin waɗannan ibtila'ai dan ya tsoratar da mutane ya ja hankalinsu su dau izina daban-daban daga cikin irin wannan. Allah ya ce ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Ba ma aiko da ayoyinmu sai dan su zanto tsoratarwa lokacin da aka kusufin rana a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Har wasu suka rika ganin cewa ko saboda dan sa Ibrahim ya rasu a daidai lokaci shine rana tayi kusufi. Annabi ya fito yake gaya musu cewa inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi wa inna ma zalika ayatun yukhawifu Allahu bihima aw biha ibadahu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace rana da wata ayoyi ne biyu daga cikin ayoyin Allah. Ba sa yin kusufi saboda wani ya rayu ko ya mutu. Ce sai dai aya ce daga ayoyin Allah da yake tsoratar da bayansu da ita. Saboda haka wannan abu da ya faru Ubangiji Subhanahu wata'ala ya karbu da dama daga cikin bayansa sunan shahada. Sai wa yattakhidha minkum shuhada. Shahada kuma wani babban abu ne matsayi ne da Allah subhanahu wata'ala yake ba mu wanda ya ga dama cikin bayansa. Ya tabbata cikin sahih Bukhari Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ash-shuhada'u khamsa. Shahidai mutum biyar ne. Al-mat'un wal-mabtun wa sahibul gharq wa sahibul hadab wash-shahidu fi sabilillah. Nabi yace duk wanda ya mutu a cikin annoba yayi shahada, haka nan wanda ciwon ciki ya kashe shi yayi shahada, haka nan wanda ruwa ya ci shi ya mutu yayi shahada, haka nan wanda wani abu ya faɗo ya danne shi ko gini ya danne shi ya mutu shi ma yayi shahada, haka nan wanda aka kashe shi a fagen ɗaukaka kalmar Allah shi ma yayi shahada. Saboda haka a gurinmu dukkan musulmi na ƙwarai da suka mutu a cikin wannan yanayi sun yi shahada. Saboda haka shuhada ne a gurin Allah subhanahu wata'ala, wanda matsayinsu babban matsayi ne, shi ne matsayi na uku bayan annabawa da siddiqai. Allah ya ce man yuti'ir rasula wa man yuti'i Allah war rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim minan nabiyyin was siddiqin wash shuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Saboda haka wani babban matsayi ne da Allah subhanahu wata'ala ya zabi wasu ya kai su ta hanyar wannan, waɗanda su kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su da rashin lafiya da karaya da ciwuka da rashin abinci da rashin matsuguni, su kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ba su ladansu cikakke idan sun yi haƙuri. Allah yana cewa innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah yana rubutawa yana cikawa waɗanda suke ba su haƙuri ladansu ba tare da lissafi ba. Allah yana cewa wa bashir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ubangiji ya kai wa masu haƙuri al-bashir, su ne waɗanda idan wata musiba ta same su sai su ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, mu lalle na Allah ne, halittar sa ne, mulkin sa ne, bayan sa ne, kuma gare shi muke komawa. Allah ce to waɗannan suna da wato salawatu min rabbihim, suna da wato kusanci daga gurin Ubangijinsu, sannan suna da rahama. Allah ce wa ulaika humul muhtadun, wadannan su ne masu samun shiriya saboda haka wadanda suke cikin wannan yanayi mawuyaci suke fama da rashin lafiya ko suke cikin bakin suke rashin yan uwansu ubangiji subhanahu wataala zai kankare musu laifuffukansu da wannan ubangiji subhanahu wataala zai daukaka darajarsu da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani musulmi wanda musiba za ta same shi ta gajiya ta wahala ko ta yunwa ko ta rashi kai hatta kai da zai taka wace ubangiji subhanahu wataala ya daukaka darajarsu da wannan kuma ya kankare masa zulubansa a dalilin wannan saboda haka muna addu'ar Allah subhanahu wataala ya karbi shahidansu da suka mutu a cikin wannan yanayi ya karbe su shahidai ya ba su matsayin shahada fi sabilillah wadanda kuma suke marasa lafiya Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya ubangiji subhanahu wataala ya gaggauta ba su lafiya yayi musu abin da suke ciki na takuruwa da damuwa da bakin ciki mun sani cewa ayoyin Allah subhanahu wataala suna da yawa da Allah subhanahu wataala ya kubutar da mu mun sani cewa ubangiji subhanahu wataala ya ba abin da ya gagare shi ba wai sun fi mu laifuffuka bane yasa Allah ya musu haka ba wai mun fi su nagarta bane shi yasa Allah ya kyale mu Allah yana yin abin da ya so a san da ya so a inda ya so kuma ya zanto aya ga wasu su faɗa ku su zanto cikin shiri Allah ya nuna maka cewa rayuwarka gaba ɗaya a hannunsa take kuma duk sanda ya so ya kama ka zai kama ka a sanda yake so ka shirya baka shirya ba wannan kai ta rigewa mutum kada ya amince makarin ubangiji subhanahu wataala Allah subhanahu wataala yana cewa afa amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun awa amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makra allah fala ya'minu makra allah illa alqawmul khasirun lati shin yanzu mutanen alqaryu sun amince cewa azabar mu ta zo musu da daddare alhalin suna bacci ko kuma sun amince cewa azabar mu ta zo musu da rana alhalin suna wasanni sun shin sun amince da makarin ubangiji fala ya'minu makra allah illa alqawmul khasirun ba wanda zai amince makarin allah subhanahu wataala sai mutanen da suke asara mutanen nan lokacin da abin nan ya faru suna kwance suna bacci dab da asuba ba wanda ya kwanta da tunanin cewa haka za ta faru da shi ba wanda yake wannan tsammani ba wanda yake wannan tunani da yawa daga cikin su ma sun kwana da burace burace sun kwana da alkaura na abubuwan da za su yi in gari ya waye amma ubangiji subhanahu wataala kwatsam sai azaba su ta zo ko kuma sai bala'i su jarraba su ta zo a cikin ƙanƙanin lokaci sai gashi waɗannan rayuka duk sun tafi sun koma ga Allah wani da Allah subhanahu wataala ya so shi da rayuwa ajalinsa bai zo ba aka ɗauki kwanaki cikin irin wannan yanayi amma daga baya kuma aka toro shi daga cikin ƙarƙashin ƙasa akwai ma jaririn da cikin ɓangoren gine-gine da suka danna uwar a ciki ta haife shi ta kuma ta rasu akwai yara ƙanana da aka fito da su bayan iyayensu duk sun rasu su aka fito da su da rai saboda haka wannan yana nuna maka cewa Allah subhanahu wataala shi ke riƙe da ajali idan ajalin mutum ya zo zai tafi in kuma ajalin mutum bai zo ba to ko ana ha maza ha mata ana muzuru ana shahu to sai ya rayu Allah subhanahu wataala yana cewa makalin nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban mu'ajjala baya yiwuwa da wata rai ta mutu wato wani rai ya mutu sai da izinin Allah wani wato a hukunci ne da ubangiji subhanahu wataala yayi wa ajali yayi wa lokaci to duka waɗannan yana cikin ayoyin da zamu karanta daga cikin wannan abun da ya faru Allah subhanahu wataala kuma a cikin irin wannan ya kama waɗanda suke masu laifi waɗanda suke cikin laifinsu wataƙila ma dubu-dubu suna cikin saɓan Allah wannan abin ya zo ya same su wanda su ma za su tashi akan abin da suke kai wannan yake nuna cewa dan adam ko yaushe zama cikin shiri zanto cikin shiri in mutuwa ta zo ta same shi a cikin nagarta a cikin kyakkyawan yanayi da zai shi samu ubangiji subhanahu wataala a cikin sa sannan kuma wadanda Allah subhanahu wataala ya ba wa wato ya kubutar da su ya ba su zaman lafiya ya kawar da su daga wadannan musibu ya kare su sai ga tare da imar Allah da yi musu su gode wa imar Allah subhanahu wataala ta hanyar biyayya gare shi ta hanyar yi masa da'a ta hanyar bin umarnin sa ta hanyar barin abin da ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man asbaha aminan fi sirbihi wa'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fakaannama hizat ilayhi ad-dunya bihadafiriha wanda da yawa ya gari yana mai aminci a cikin jama'arsa wato yana zaune lafiya a cikin jama'arsa wa'afan fi jasadihi sannan yana mai lafiya a gangar jikinsa baya fama da wasu cututtuka inda hukutu yaumihi yana da abin da zai ce sha a wannan ranar faka annama hizat lahu duniya bi hadafiriha nabi ce kamar an tattara masa duniya ne gaba ɗaya an bashi saboda haka wanda Allah subhanahu wataala ya kubutar ko ba su amno a cikin irin wannan yanayi to su gode wa Allah su gode ni'imar da ya musu su tsaya kan yi masa biyayya saboda abin da ya faru ga waɗannan ƴan uwa namu musulmi wanda suke cikin mawuyacin hali miliyoyin musulmi a ƙasar Turkiya da kuma ƙasar Syria suke cikin wani mawuyacin hankali ƙasashen musulmi a ko'ina a duniya har ma da waɗanda ba na musulmi ba suka shelanta tallafa wa waɗannan bayan Allah da abin da ya samu kowace ƙasa tana ƙoƙarin ta ga cewa sun kai wani abu na tallafi hakanan jama'ar ƙasar jama'ar kowace ƙasa suna ƙoƙarin su ma a karan kansu ba wai a gwamnatance ba su ma su yi wani abu na su tallafa wa ƴan uwansu musulmi jiki guda ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali jasadil wahidi idha ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal-humma nabi ke cewa misalin mu'minai wajen yadda suke kaunar junansu suke san junansu suke tausaya wa junansu annabi ya ce kamar jiki ɗaya ne idan gaba ɗaya ta kamu da rashin lafiya sauran jiki gaba ɗaya sai ya kamu da zazzabi da rashin bacci saboda haka mu riƙa jin cewa haka muke ƴan uwanmu ne tun ya dinga ɗaukan cewa wani ne na kusa da shi ko ma shi ne abin ya faru da shi yana buƙatar taimako saboda haka mu tashi mu tallafa wa ƴan uwanmu wannan ta sa a majalisar Supreme Council for Islamic Affairs in Nigeria a ƙarƙashin jagorancin Murtaba Sarki Musulmi Allah ya ƙara masa lafiya suka fitar da circular wanda aka yada ta suna kira da musulmi na Nigeria duka har ba da wanda ba musulmi ba in yayi niyyar taimakawa to a tattara taimako sun riga sun yi magana da ofishin jakadancin Turkiya wanda za su karbi wannan taimako domin kai shi wannan wuri da wannan abu ya faru a can saboda haka suka shaidanta karɓar taimako a garuruwa daban-daban irin su Lagos Abuja da har ma da nan Kano yana daga cikin sentocin da za a kai wannan taimako kuma a nan Kano ga duk wanda yake sanya kai taimako to an zaɓi jami'ar Bayero cewa ta zama ita ce cibiyar da za a kai wannan taimako jami'ar Bayero a Center for Islamic Civilization and Interfaith Dialogue duk wanda ya shiga jami'ar Bayero ya tambaya center da ake cewa a takaice CCD to nan ne ake karɓar wannan taimako sun faɗi abubuwan da ake matsanancin buƙatar su ga duk wanda yake so ya taimaka daga cikin abubuwan da suka ambata akwai tantuna irin wanda ake kare sanyi da su tantuna da ake kafawa don kariyar sanyi saboda yanzu yankin da suke ciki kankara ce ma take zuba kuma ga su a waje babu wurin da su kwanta saboda haka akwai bukatar wannan tantuna sanena daga cikin abin da suke bukata barguna na rufa saboda kariyar sanyi shi ma yana cikin abin da ake bukata daga cikin abin da ake bukata akwai irin gas heaters din heater wanda suke amfani da gas wato na'urar dumama wuri wanda take amfani da gas kuma tana daga cikin abubuwan da ake bukata sannan daga cikin abubuwan da ake da bukata akwai wato irin shimfidan nan ta bacci ta tafi da gidanka akwai shimfida da ake take tare da abun rufa duk a hada suke wanda suke zuwa umara ko haji musamman da aikin haji sun san irin wannan wato shimfida to ana bukatar irin ta sannan kuma ana bukatar akwai bandakuna na da wuraren wanka su ma na tafi da gidanka saboda gaba ɗaya komai ya rushe babu inda mutum zai yi wanka ko ya kama ruwa ko ya kunna haka akwai bukatar irin waɗannan bandakuna na tafi da gidanka da wuraren wanka na tafi da gidanka su ma ana bukatar su ga waɗanda suke iya samar da su a samar domin a tallafa da su haka nan daga cikin abin da suke bukata akwai generator wanda da muka sani injin wato wuta shi ma suna da bukatar sa domin kowane abu da ka sani na kayan wuta da kafa-kafa duk sun girgizar kasa ta tafi da shi babu komai lokacin da kasar take girgizawa ma kawai wuta ce ta riga tashi duk kayan na'urori na wutar lantarki gaba ɗaya sun lalace saboda haka ana bukatar generators da za a yi amfani da su to waɗannan su ne daga cikin abubuwan da aka shelanta ga waɗanda Allah ya hore ma za su iya samar da waɗannan abubuwa muna fatan za su samar da su kuma a kai can wato jami'ar Bayero a nan center ta CCD a je akwai waɗanda aka wato za su karɓa a wannan gurin idan aka je aka ci taimako aka kawo to akwai suna nan za a same su a kullum daga ƙarfe 9 na safe har zuwa ƙarfe 5 na yamma za a same su kuma har cikin kwanakin hutu asabar da lahadi insha Allah za a sami waɗanda za a ba mu wannan taimako sannan akwai account da suka bayar akwai account na dala akwai kuma account na naira wanda za a sa musu wannan taimako mun saukar da shi a shafi na Facebook da duk wanda yake so ya ga account ɗin da zai sanya sai ya je duba zai ga bayanai da muka saki gaba daya wanda suka shafi wannan fatan yan uwa musulmi za a taimaka a ga cewa an yi wani abu wannan taimako da za a yi shi kansa tawassuli ne na cewa kasar mu Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya kare mu daga fitintunu da bala'ai zaben da za a shiga kuma Allah ya sa a yi shi lafiya a gama shi lafiya wannan taimako da za mu bayar mu dauka tawassuli ne muke da shi Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu na alkhairi ya zauna da kasar mu lafiya
to a nisu mami malala ya saka alkari tabbai mutu farko yau ta zo daga wanda yake cewa malam jami'an zaben da suke sayar da ballot paper wasu suna sayarwa ne da sarransu wasu kuma barazana yake musu a sa su sayar yace idan mutum yana cikin su kuma ba zai iya hanawa ba wani irin mataki ya kamata ya dauka
to sai ya gaya wa waɗanda abin ya shafa in yana iyawa san dai dole waɗanda suke wannan akwai na sama da su wanda za su iya shiga su yi wani abu a kai sai ya sanar da su kuma ba ya da wata hanya da zai iya hanawa ko ba ya da wata hanya da zai iya sanar da waɗanda za su iya hanawa to la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba ya dora wa rai abin da ba zai iya ba sai ya yi abin a ransa shine dama abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na matakan hana abin da ba daidai ba ja idza man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi وإن لم يستطيع فبلسانه وإن لم يستطيع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان ثم اللي يقع بمركو يكسنزا شي لحدنسا إن كان هذا يوكو ين هكا إن باي ذا شي يكسنزا شي لحرشنسا تهني يرفع ذكر واد جان هكا لي دوازي إن باي ذا إيكو منا نبي شي تو يكي أبن أرنسا وانا شي نما في رونك أبن نزاي
ya sai tambaya ta biyu wadda ta zo daga wajen su ne yake cewa mallam menene matsayin kyautar da ƴan takara suke bayo masu aikin zabe idan sun fita wurin aiki
to wala ba kyauta bace wata da yake so a zabe shi lokacin da ake kokarin zaben sa yaje na baka kudi kace baka kyauta wannan rashawa ce cin hanci ne saboda kai ma ka san me baka in kauta ce daddan me da me baka ba sai yanzu da ake zaben sa kuma na san su kansu dokokin zaben da aka fitar na san duk san hana wadannan abubuwan za su gaya maka cewa ka karbi kudin wani dan takara ka karbi kudin wani dan magoyin bayansa da zai zo ya baka kudi a lokacin da kake kokarin kaga cewa kai gaskiya an yi adalci saboda haka ba dacewa ka karbo irin wannan kudi kace ai kyauta ce ba kyauta bace
to sai wannan tambayar yake ta mallan shirshardi ne idan mutum zai bada sadaka da sunan wani mahaifi ko mahaifiyarsa sai ya fada waɗanda zai ba wa sadakar cewar sadaka ce da yayi ga mahaifinsa ko mahaifiyarsa da niyyar Allah ya kai ladan gare su ko kuma kawai zai bayar ne ba tare da sanar da su ba
baya bukatar sai ya fada cewa ga wanda yayi wa sadakar ba sharadi bane Allah subhanahu wataala ya san niyyar da take zuciyarsa ya san saboda me yi wannan sadaka ya san yayi ta ne saboda iyayensa Allah subhanahu wataala ya kai musu ladan kuma galibi idan wanda ka ba wa sadaka zai maka addu'a hadda shafi iyayenka shi ma kuma daman sadakar da mutum zai yi ga iyayensa ko ga ɗan uwansa ko ga wani ma musulmi da zai sadaka Allah ya ba shi ladan to shi ma zai samu ladan kada mutum ya zata cewa in yayi sadaka ga iyayensa shi kuma ba shi da komai yana da ladan sadakar sa da iyayensa suna da ladan wannan sadakar da yayi saboda haka ba sharadi bane sai ya fada wanda ya ba cewa nayi wannan sadaka saboda iyayena ba dole bane ita niyya a zuciya take kuma Allah subhanahu wataala alimun bi zati sudur ya san abinda yake cikin zuciya ba sai an gaya masa ba
to sai wannan shi kuma yake cewa malam menene matsayin kiran mahaifiya da sunanta amma tare da hada shi da wani lakabi kamar anti wance sai a kara sunan nata a gaba
yana nufin yana magana da ita ya kiranta da sunanta a san wannan baya daga cikin ladabi kana magana da wanda kake girmamawa kana kiran shi da sunansa ko ba anti ko me zaka saka a tabbata wannan ba abu ne da ya dace da al'ada ba abu ne da ya dace da koyarwa addini ba annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya gaya mana tattaunawa da yayi da ubansa duk magana din zai ce ya abati bayan da yace ya azar ya kira shi da suna ko ya abi azar kuma ba bukatar sai ka kira sunan sa lokacin ba san waye dalilin ga shiga mutun kana magana da shi duk sanda zaka yi magana da shi sai ka kira shi da sunan sa ko da za ka in kuma kana nufin wajen ka sanar da wani abu da ya shafe shi ba laifi ka ce babana wani musamman ba idan akwai mutanen da aka sani duk kana ce musu babana ko kakana ko yayana ko babata ko ummata akwai sunan da kake da yawa kake musu da lakabin to kuma kana son ka ayyana wa kake nufi ka iya cewa babana wance ba babu laifi saboda a lokacin ta'arif kake bukata wato kana son ka sanar da wani ne wani abu da ya shafe ta amma dan kana magana da ita ba bukatar ka sa ka rika faɗa sunanta
to sai wannan tambayar da tazo yake cewa malam shine yake zaune da wasu abokansa a makaranta a daki guda yace duk lokacin da ya je wani abinci ko na sha sai ɗaya daga cikin su ya dauke kuma idan ya tambaye su kowa sai ya ce ba shi bane to sai ya samu maganin bira ya sanya a cikin abincin da ya aje din to sai wani ya dauka ya ce sai ya fara rashin lafiya har da ya zama ajalin sa to shine yake tambaye malam menene hukuncin hakan da yayi kuma menene matsayin sa
to ya sai yake san kai da zanganci a duk mutumin da zai sa guba a cikin abin da ya san wani zai ci kuma guban nan mai kisa ce ya yi niyyar kisa da gangan ya sa gubar ba matsa masa aka yi ba bisa kuskure ba da gangan ya sa kuma ya yi haka don ya san akwai wanda zai ci wanda zai ci din nan bai cancanci kisa ba ba bera ba ne ba wani kwaro ba ne dan adam ne kaddara ya ɗauka ya sha ya sha maka ba tare da kai da ya sha ba ya hanci ka ya shanye hakkinka shanye wannan abu naka ko cinye wannan abinci naka ba hukuncin sa kisa bane amma an kano shi ai ba kashe shi sai ba bai wuce a hukunta shi ba in abin da ya sata ya kai hisabi kuma ya ikrari shi kina masa haddin sata ka aje a gurin da ya dace ka aje ya kai nisabi ya kai abin da ake yanke hannu ya kai ruhu dinar to bai wuce ai masa haddin yanke hannu ba baki sama wata kila kuma abin ba bai kai har ma da za a yanke hannu ba wata kila bai kai masa ta'zir ba a hora shi a gargade shi a ja kunnen shi ai masa horon da ba zai sake ba ko a ce biya ka abin da ya dauke maka ya rasa ya cinye maka amma ka sa masa guba ya ci ya mutu saboda kawai kai ka an taba kayanka kuma ka ce ya biya hukuncinka hukuncinka shine idan wagada ba su yafe ba shine kai ba a kashe ka wannan shine in wagada suka yabe ka biya diyar abin da kai na kisan kai amma kisa ne wanda na ganganci ba ma na kuskure ba kisan kuskure shine baka yi nufin baka niyyar kisa ba ba ma mutum kai niyyar abin shine kisan kuskure amma wannan ka nufi ya sha abin da kasancewa in an sha shi mutuwa ka sa kuma ya mutu saboda kawai kai ana taba kayanka ba rabar ka kashi mai taba maka kaya wannan kisa ne na ganganci kuma hukuncin sa kisa su ne
to ne ke ce mallam tambaye sai ta ce ya halaccin karbar gida da banki suka gina karkashin gwamnati ko kuma mutum ya kawo gidan da yake so su siya masa sannan ya biya su a cikin shekarun aikin sa tare da dora musu ribar su domin taimaka ma'aikata su mallaki gidan
to bana jin shi mai tambayar ya fito da hoton yadda abin yake inda a ce yadda ya faɗa ne kawai gwamnati ta gina gida ta sayar maka ta dora ribar ta wannan ba zama haram kamar yadda kowa ba zai iya gina gida ya sayar wa da mutum ya sayar masa kuɗi hannu ko ya san masa bashi nan ba haramun ba ne amma shi wanda yake tambaya motivation inda yake tambaya ai ba haka yadda ya faɗa yake dan ya kira abin riba ban sani ba shi mai karanta tambaye ne ka kira ta riba ko ribar su riba su ko kuma ribar su
amma ribar su ne
to amma a yadda su suke yi ai ba inda a ce riba ce kawai wannan ba laifi mutum ya gina maka gida ya sayar maka ko ya gina gida ya sayar maka wannan babu laifi amma yadda suke abin ai zaka nuna abin da kake so a je ka je kai ciniki su biya sai na kuma kai kuma su dora maka abin da kake karawa ita shi cinikin da ake cewa an yi maka an saya maka abin an sayar maka shine wanda ya sayar maka ya mallaki abin sai ne sayar maka shi gidansa ne ko gidan ya saye shi sannan kai kuma ya sayar maka ya dora ribarsa wannan babu laifi amma ai kai ciniki na gidan da kake so ka je ka gaya musu ga kudin da kai ciniki dan sallama maka su kuma su biya masu gida a fitar da sunan gida da sunanka da komai ba wai da sunan su ba kaga bashi suka baka ka biya kudin ka biya gida kuma sannan suka dora maka riba kai ba riba ba saboda ka wannan haramun ne ba ya halatta amma inda a ce gidajen su ne wani ta gina gida ta gina gidaje da kudinta sai ce to duk wanda yake so ya zo za ta sayar masa shi a kaza ta gina shi a miliyan uku za ta sayar da shi a miliyan uku da rabi misali wannan kayan gwamnati ne kuma ta sayar wa da mutum ta dora riba ta wannan shi ne ake cewa riba in haka ake yin abu ba laifi amma in ba haka ake yin shi ba kusan bashi take baka wajen gina wannan gida ko kuma ta baka bashi wajen sayan wannan gida ya fito da sunanka sannan kuma ka riƙa biya har ka ƙara akan abin da ta baka wannan shi ne riba
da sai wanda yake ce mallam tambayar sai ta ce idan mutum ya je shan mai kamar gidan mai sai ya ga layi ya yawa sai yake bin layin ya baiwa masu aikin gidan man wani abu suka buɗe masa ya shiga ta hanyar alfarma shin akwai haƙƙin waɗanda suke kan layi a kansa a ranar alkiyama
to wanda yake da gidan mai daban galibi ko su abubuwa irin wannan akwai waɗanda zai yi wa alfarma da kayansa ne yake sayarwa wanda zai yi wa alfarma akwai kuma waɗanda zai ce in suna son gaggawa ga abin da za su bayar a basu da gaggawa ba sai sun bi layi ba wannan shi abinsa ne yake sayarwa ba wai haƙƙi ne na kowa da kowa a kansa yasa in ya ga dama ma sai ya fi sayarwa ya ce ba zai sayar ba haƙƙi ne a kansa cewa dole sai ya sayar wa kowa a nan ba ko kuma dole kowa sai ya sai ya sayar masa a sanda yake so na'am akwai wata yarjejeniya tsakanin su da gwamnati cewa zai sayar wa 'yan ƙasa amma tsarin da zai wajen sayar wa gwamnati ba ita ta tsara masa ba shi yake budewa shi yake tsirifewa akwai sanda zai bude akwai sanda zai rufe wasu za su kwana wasu za su tashi da yamma wasu za su tashi da magaruba kowa akwai inda yake bude kayansa ko a titina yanzu kamar ka je kasar Malaysia akwai zaka ga titina akwai na kuɗi wanda babu gosulo akwai kuma na kyauta shi kuma wannan sai ka shiga sai wannan zaka shiga gosulo ba zaka biya kuɗi ba saboda haka wanda yake sauri akwai hanyar da zai bi ta amma fa zai riga zai register zai yanki kati wanda ana yana biyan wannan hanyar shi ba ruwansa ko toll gate ka je akwai suna su ba layi in yi sun da za riga ya yanki kati zai wuce shi da sauki wanda kuma wannan talakawa marasa abin nan so wannan baya daga cikin abin da za ka ce ko an zalunce ka ko abin nan kuma kai ma tunda wancan ya ba da kuɗi aka kai ma ba da kuɗin shi kenan nan da nan ka tafi so wannan ba za ka yi gasafa shi cikin zalunci ba.
To sai wannan shi kuma yake cewa mallam shin ya halatta mutum ya ta shafa a kan safa na tsawon muni baki ɗayansa?
Na'am.
Shafa a kan safa tsawon muni guda?
Eh safa idan mutum mazaunin gida ne ba matafiyi ba ce mazaunin gida ma'ana ba matafiyi ba ne ba a halin tafiya yake ba to an ba shi damar yin shafa awa 20 da hudu to zai shafa awa 20 da hudu yini wato yini da daransa. Sau misali a ce ya yi alwala ƙarfe ɗaya na rana ya sa safarsa a daidai lokacin sannan alwalarsa ta kare ƙarfe uku sannan da ƙarfe hudu sai ya sake yin alwala zai la'asar ƙarfe hudu sai ya sake alwala zai la'asar sai ya shafa a kanta to daga ƙarfe hudu zai fara lissafin awoyinsa sai wani ƙarfe hudun ya zo sannan ne lokacin shafa a kanta ya ƙare saboda haka in dan ya shiga ban ɗaki ya yi bawali ko ya yi rihi wannan duk ba zai hana shi ya yi shafa a kanta ba ko ya yi bacci duk wannan in ya tashi yin alwala kawai zai shafa a kanta har zuwa lokacin da wannan shafar ta farko ta kasance wato ƙarfe hudu na yamma ba wai sanda ya sa safar ba sanda ya fara shafa a kanta shi ne abin izinin to in kuma matafiyi ne to shi kuma yana da kwanaki uku da dalilin su kaga yana da awa 72 kenan a cikin kwanaki uku saboda ka shi ma daga lokacin da ya fara safa shafar farko har zuwa waɗannan awanni su ƙare yana da damar ya shafa dan alwalarsa ta kare sai dai in jaraba ce ta same shi to wannan da wanka zai yi wannan dole ya cire saboda ya wanka amma in dan karewar alwala ce saboda wani abu da yake kare alwala kamar bawali rihi ja'i da sauransu to wannan kawai zai shafa a kanta ne.
To sai wannan tambayar take cewa shin mallam mace za ta ci gadon mijin da ya sake ta saki uku sai kuma ya mutu ba ta kammala idda ba?
A'a duk matar da aka yi mata saki uku saki uku saki ne ba'i ne wato da zara an yi shi to igiyar aure ta dace ba a kiran ta matarsa wacce aka yi saki ɗaya biyu ita ce take zama matarsa ce Allah ya kira su mijinta wa bawulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha Allah subhanahu wataala ya kira su bawulatuhunna mazajensu duk da sun sake su saboda zaman su da suke na idda ya suna nan cikin karkashin inuwar auren su har sai wannan idda ta kare sakin ɗaya na farko da na biyu amma saki na uku shi saki ne talak ne ba'in in aka yi shi to gaba ɗaya alaƙar aure ta yanki saboda haka ba za ta ci gadonsa ba don ya mutu a wannan lokaci amma da saki na farko da na biyu ne ba ta zama idda ba ya rasu to za ta ci gadonsa.
Sai wani shi ma dai akan sakin ne yake cewa hukuncin sakin da aka yi wa mace sannan aka kafa shaidu amma kuma ba a sanar da ita ba sai bayan wata biyu shin iddarta ta fara daga lokacin da ta sani ne ko kuwa tun lokacin da mijin ya wannan sakin?
Shi saki a hannun miji yake saboda duk sanda ya yi shi daga lokacin ne lissafin iddar matar da aka saki ciki bana kamar wani rasuwa ne duk sanda muke yi rasu to daga lokacin lissafin ta kamar ciki bana saboda haka in ya sake ta koda bai sanar da ita ba a lokacin amma dai ya sake ta wataƙila ma har ya sanar da wasu cewa ya saki wance amma ba ta sani ba inda za ta zauna ta yi jini uku duk a ba ta sani ba sai ba ta gama jini uku aka ce ai tun wajen wata uku da suka wuce ko wata hudu mijin kira man ya sake ki ya ce eh na ban na sake ki shi kina ta gama iddarta so ba wai sanin ta ne yake tabbatar da sakin ba ba kuma daga sanin ta bane ake fara lissafin iddarta sanin baya da alaka sanin ta baya da alaka wajen tabbatar sakin ta ce ya sake ta bata sani ba za ka mata saku ba a'a ta saku hakanan iddarta tana farawa daga lokacin da ya saki ta ko da ko bata san ya saki ta ba a wannan lokacin
sai wannan tambaya take cewa mallan su ne kwamitin masallacin su ya sanya su a matsayin kwamitin makaranta a cikin aikin su akwai tara kudin makarantar to bayan an tara wannan kudi sai mai ajiyar kudin ya kashe kudi da dama sun kai 500 shine yake tambayar shi mallan su wannan kwamitin na makaranta za su iya yafe masa wannan kudade lura da cewa ba zai iya biya ba
to ai ina jin makaranta ce ta community ba haƙƙin su bane su kadai haƙƙin al'umma ne haƙƙin al'umma wasu mutane ba sa iya cewa kawai sun yafe ba tare da jin ra'ayin al'ummar ba a yawanci mutane wannan shi yake kashe mana al'umma kuma shi yake kashe mana duka wani abu da ci gaba yayin da za a samu wani ya tafka kuskure amma sai a ce a ji tausayinsa kaza kaza larura ce shi kenan sai a bari ya wuce to gobe ma wani zai yi tunda shi yanzu ya kashe kudin kwamiti sun ce a haɗu a yafe masa kila su suka kawo shawarar kuma wasu suka gamsu ko majority suka gamsu a ce to a yafe masa to wannan kuma zai bude kofa wani ma shi ma in aka ba shi ajiyar shi ma ya ce larura ce ta kullun cikin larura mutane su a wannan rayuwar tamu ta yau da gobe abinda ma bai zama larura mutane sun mai shi ya zama larura saboda haka larura za ta yi ta zuwa kowa ya cinye wannan shi ne yake cutar da mu ya kamata in irin haka ta faru to lalle a yi ɗauren bincike ya aka yi ma ya kashe kuɗin ya aka yi kuɗin bayan an gano yadda ya kashe kuɗin in ma larura ce ai ya yi kuskure ba ce aka yi in kana larura ba ka ci kuɗin jama'a ba wanda ya ce in kana da larura to kawai ka ci amana ba inda aka halatta maka cin amana saboda kana da larura ka zo ka gaya ma waɗanda abin ya shafa mana ka ga irin taimakon da za su iya maka ko gaya ma waɗanda ka san za su taimaka maka amma ka cinye kuɗin amana sannan kuma a haɗa baki a ce larura ce an yafe maka wannan ba daidai ba ne kuma wannan shi ne abin da yake rusa al'ummarmu har kullum wato mai laifi sanda ya ga laifi ya gama laifinsa to maimakon a yi tunanin yadda za a toshe kofar nan gaba wani ba zai sake irin abin da ya yi ba shi ma kuma ya daudar shi ba zai sake koma ga abin da ya yi ba to a'a sai a yi ta kallon abin a sunan tausayi da sunan a tausaya masa a taimaka masa to daga lokacin kuma shi kenan shi ba a bashi wani abu na darasi ba ya ƙara samun ƙarfin gwiwa sannan kuma wani can wanda shi ma yake da wataccen zuciya ya gane kofar da idan ka yi barna mutane za a kewaye baka a bada haƙuri a ce kai tafiyarka wannan ba daidai bane a cikin al'umma saboda haka in har ya yi wannan abin to farko ya kamata a bincika bayan an bincika sannan kuma a ɗauki wani matakin da zai zamo masa darasi sannan kuma wani ba zai sake maimaita abin da ya yi ba amma ba kawai a ce a yi larura ce ta sa ya cinye ba shi kenan ta ba in ya fi masa wannan ba daidai ba
to sai in wannan yake cewa mallam idan mutum ya yi tawassali da wani aiki saboda Allah ya biya masa wata bukata ya ce idan bukatar tasa ta biya shin zai samu ladan aikin a ranar kiyama ko shikenan tawassulin da ya yi ya tafi da ladan aikin
a'a tawassuli baya bata aiki baya bata ladan aiki idan ka yi tawassuli ka samu biyan bukata baya bata ladan aikin ka dan mutum ya yi karatun qur'ani kuma ya yi addu'a da wannan karatun qur'ani da ya yi Allah ya biya mishi bukata su bukata su biya ba cewa karatun Qur'anin ladan ya ma'ana ya cinye ladan sana ba haka ba ne wannan yana nuna cewa aikin ba ya karɓi a gurin Allah sai da gashi ma har bukatar da yake da ita Ubangiji ya biya masa
to sai wannan take cewa mallam tana neman mafita ta ce wani ne sun kai kusan shekara 9 suna tare kuma suna son junansu amma mahaifiyarsa ta hana su yin aure shi take cewa sun yanke shawarar cewa za su yi auren ba tare da mahaifiyar tasa ta sani ba saboda tsoron fadawa sabon Allah. Shi take cewa mallam shin hakan da suka shirya ya halatta?
Ya kamata mutane su fahimci girman iyaye mahaifa. Mahaifi da mahaifiya suna da girman haƙƙi akan mutum, kuma haƙƙin su yana da girma ba kaɗan ba. Wata da kake so ko wata wani da kake so ba zai sa haƙƙin su ya saraye ba ko kuma girman su ya ragu. Duk wanda zaka so ko zaki so ko za ko zai wanda zai so wani abu ne wanda zai iya zuwa ya gushe, yana iya cewa yana son ta yau gobe ya ji baya son ta, ko kuma ita ta ji bata son shi, ko wani abu na baraka ya zo ya faru tsakanin su, kowa ya kama gabansa. Amma iyaye wasu ne waɗanda ƙaddara ta haɗa ba abin da za a rabu. Duk yadda mutum ya kai wato ga sabawa da iyayensa, dai haka dole zai haƙura iyayensa. Da yadda suka kai ga munana masa da ɓata masa, dole dai iyayensa ne, kuma sunansu iyayensa. Duk inda ya je su ne iyayensa, ba yadda zai iya canzawa. Sabanin wanda yake soyayya da ita, ba sai ya ji wa ita yake so, wata yake so, ko kuma ta ji shi ba ta san shi wani take so. Kuma shi kenan da sulrabu kenan, ba mu magana cewa dole su ci gaba da haɗuwa. To ya kamata waɗanda suke masoya da niyyar aure su dinga duba janibin iyayensu. Kar su so su ɓata wa iyayensu saboda soyayyarsu kawai ta yin nasara. Yana son ki kina so na to ko iyaye mu ba sa so sai mun yi aure, wanda ba daidai ba ne. Kuna iya auren, Allah ya jarrabe ku kuma a cikin auren naku. Ku ƙaddara 'ya'yanku ne, ƙaddara 'yarki ce ko ɗanki ne ko ɗanka ne ko 'yarka ce, ta bijire maka akan wani saurayinta ko ya bijire miki akan wata budurwarsa. Ki ƙaddara ki ce uwar ya za ki ji. Na tabbata ba za ki so a cikin haifuɗa ba, kuma ɗan ya bijire miki saboda yana son wata. Ke kuma kina ganin wannan haɗuwar tasu ba daidai ba ne, kina da wani tunani da kike masa, a ce ya bijire miki, ya saba miki saboda kawai yana son wata. Na tabbata ba za ki so haka ba. To don me za ki so iyayenki irin wannan matsayi? Saboda haka ya kamata ma'aurata wanda suke niyyar aure, akwai bambanci tsakanin wanda aka riga aka yi auren, wanda har wasu haƙoƙi sun hau kansa kamar yadda haƙoƙinta sun hau kanshi, haƙoƙinsa sun hau kanta, wannan kaga wani abu ne shi kuma wanda shi ma yana da nashi haƙoƙi. Amma wannan saurayi da budurwa ba wani haƙƙi, ba haƙƙinta a kanka, ba haƙƙinka a kanta. Amma iyayenka haƙoƙinsu na nan a kanka, a ce ka ɓata da su saboda wata wadda haƙƙinta bai hau kanka ba, haƙƙinka bai hau kanta ba, ku ɓata saboda su. Wannan kuskure ne babba, kuma shi aure ana neman albarka ne a cikinsa. Yayin da ya zanto an kauce wa hanyar da za a samu albarkar, ko abu shakka wannan ba a yi kyakkyawar dabara ba, ba a yi hikima ba. Ya kamata duk abin da za ka yi ka samu albarkar auren, to ka yi shi. Duk abin da ka san zai jawo wato aurenka rashin albarka, ka guje shi. Wannan shi ne abin da ya dace. Saboda haka ba na ganin dacewar ku lallaba wai ku yi aure saboda ita uwarsa ba ta so, shi kenan ku yi auren koda daga baya ta ji labari in ma mutuwa za ta je ta mutu, ku dai kun samu kun yi auren ku. Gabata yi shi da kai da ke da ita, da kuka fuskanci cewa akwai matsala, ta kowa ya kama gabansa. Allah ce wani ya tafarraka yughni Allahu kullam min sa'atihi. Suka rabu ko ma'aurata ne suka ga abin ba zai yi ba, suka rabu, kowa Allah zai wadatar da shi daga yarwarsa. Sharar Allah tana da faɗi, in kika koma za ki samu wanda yake son ki, ta kira ma fiye da yadda yake nuna son ki. Ita ma shi ma zai samu ta kira wadda kake son shi fiye da yadda kake son shi. Amma ku ce za ku yi aure ko da iyayenku ba sa so, ko da ransu zai ɓaci a ɓoye, wannan ba daidai ba ne.
To sai wannan shi kuma yake cewa mallam mutum yana jin mamu sallar isha'i, to sai da ya sujjada ta ƙarshe sai ya tuna cewar ba shi da alwala sakamakon hadisin hadasin da ya samu kafin fara sallar. Shi ne ke tambaye shi mallam ya matsayin su sallar mamu.
Sallar su ta yi, idan liman ya yi kari ko ya yi tunanin ashe ya fara sallah bai da alwala, wannan ba zai shafi sallar mamunsa ba. Su itikadinsu gare shi, ƙudurin da suke da shi a kansa cewa shi mai tsarki ne ya isa, da mutum zai bi liman amma a zuciyar shi yana ganin liman da bai da tsarki bai da sallah. Ko da ko liman ya da tsarki, saboda ƙudurinsa yana bin wani mara tsarki ya ɓata sallarsa. Innamal a'malu binniyat. amma idan suka kulurci cewa suka sakanka cewa liman mai tsarki ne to koda ya bayyana bai da tsarki saboda wata larura ko mantuwa to wannan ba zai shafi su sallar su ba
to malam Allah ya saka da alkari masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan karkashin shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku yi aiko mana da sakonin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko mana da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar 0703-36-14-55 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shirin malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jallimu, babban malami a sangaren nazarin shari'a da addinin Musulunci ta Jami'ar Baro da Kinan Kano, wanda ke ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa, da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri. Anas Idris Hassan ne na kasance tare da ku, nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.